بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren 15 ga watan safar shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 31 ga watan Agusta shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 38 cikin jerenge darussa daga littafin ma'alimus sunna annabawiyya wanda malam Salih bin Ahmad Ash-Shami ya tattara khulasar littafai guda 14 daga cikin kutubus sunna al-usul Allah ya saka mishi alkhairi wannan karatu muna mishi take da taqribus sunna baina yaday al-umma wato mashru'i ne na kusanto da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tsakanin al-umma sa Allah ubangije ya samu dace bayan da dai muna cikin kitabul imani bil yawmil akhir wato bayani game da imani da lahira a cikin sifatul kiyama zamu tashi a lambar tarjuma babi na 13 inda yace babu ma jaa fil haubi babun bayani akan hadisan da suka zo dangane da bayani akan tafkin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam malam yace ana abdullahi ibn amr wannan hadisi ne daga bukhari da muslim da aka isa mushi qaf wato muttafaqun alayhi ana abdullahi ibn amr daga abdullahi dan amr dan as Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa qala yace qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yana cewa haudi masiratu shahrin fadin tabki na a ranar alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kaman tsawon tafiya ne ta wata guda ma'uhu abyadu min al-laban ruwansa farin ruwan yafi farin nono warihuhu atyabu min al-misk kanshin ruwan yafi kanshin al-miski dadi wa kizanuhu kanujumis sama'i sannan su kuma kofuna sune kizan jam'u kuz ana iya cewa kuma akwaz anan ya amfani da lafazin kizan kizanuhu wato kofuna tambulan da ake shan ruwan kanujumis sama'i kaman yawan taurarin da ke fitowa a sama man shariba minha fala yadhma'u abada wanda duk ya sha daga ruwan wannan tafki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to yayi bankwana da kishirwa har abada Allah ka sa mu sha wannan hadisi game da muka ambata Bukhari da Muslim surwaito shi yana bada labarin siffar tafkin manzo Allah sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sallam malam yake cewa an asma binti abi bakrin radiyallahu anhuma daga sayyidina asma yar gidan sayyidina abubakrin Allah ya kara mata yadda ita da mahaifinta qalat tace qala an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama manzo Allah sallallahu alayhi wa sallama yace inni ala al-haudi hatta andura man yaridu alayya minkum lalle ni zan tsaya a bakin wannan tafki ina jira in ga waye da waye za su zo daga cikin ku al'ummata su tarar da ni a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa sayu'khadhu nasun duni za a wafce wasu mutane a raba su da ni a hana su kaiwa ga inda nake fa aqulu sai in ce da mala'ikun da suka zo suka shiga tsakani ya rabb in ce da Allah ubangiji ya rabb minni wa min ummati ya Allah waɗannan ai mutane na ne cikin al'ummata ne fa yuqalu sai a ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hal sha'arta ma amilu ba'daka ka san abinda suka dinga yi a bayanka wallahi ma barihu yarji'una ala aqabihi sai a ce wallahi ba su gushe ba suna ta yin baya baya suna barin addinin musulunci wannan hadisi shi ma yana cikin Bukhari da Muslim yana tabbatar da cewa akwai wannan tafki ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai jira al'umma a wajen kuma wasu za su zo za a kore su saboda mene saboda sun canza addinin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa an Aisha ta qalat samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Aisha Allah ya kara mata yadda tace naji manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam yana cewa wa huwa bayna dhaharani ashabihi yana zauna tsakiyar sahabbansa sai yace inni alal haudi antadhiru man yaridu alayya yace ina zauna a tabki ina tsaye a bakin tabki ina jiran waɗanda za su zo minkum daga cikin ku fa wallahi yace na rantsa da Allah da yuqta anna duni rijalu ko wasu mazaje waɗanda za a tare su a hana su kaiwa fa aqulanna sai in ce ai rabb ya Allah ubangiji minni wa min ummati waɗannan jama'a ta ne cikin al'umma ta ne fa yaqulu sai ya ce innaka la tadri ma amilu ba'dak ai kai baka san abin da suka yi a bayanka ba ma zalu yarji'una ala aqabihim yace ba su gushe ba suna komawa baya baya suna barin addini wannan riwaya Imam Muslim ce da ya kadaita da ita banda Bukhari to abin lura anan shine hadisi ire-iren waɗannan suna yi ma ƴan bid'a musamman Rafida dadi a baka waɗanda asali ma su ba sa yi da hadisi ba sai da Bukhari da Muslim ba amma da zaran sun jira waɗannan hadisai sai kaga sun fara murna kaga dai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ayyana cewa wane ne da wane ba ya faɗi siffa ne yace waɗanda suka koma da baya suka ba addini suka yarda nan da nan sai ƴan Shi'a su fara ayyanawa cewa ai sahabi wane da sahabi wane da sahabi wane su ake nufi manya cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka kare addinin musulunci suka ci gaba da yi masa hidima da jihadi da rike raga masa iya rayuwarsu wanda dukkanin mu nan muna cin alfarmar wannan aikin da suka yi ne a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ci gaba da yada addinin musulunci amma kawai sai ka ji dan Shi'a ya ce ai wane ne shi bai san ko zai tsira ba kai da kake wannan magana ya kai dan Shi'a ya ko ya kai dan boko amma kana ganin waɗancan da aka yi musu alƙawarin aljanna wai su ba za su tsira ba kaga wannan akwai tarkatarka a cikin wannan aikin to abin da nake so mu ambata anan shine bari ka ji su malaman hadisi waɗanda ake dogara da maganganun su wajen fahimtar hadisai ya suka fassara waɗannan a kullum muna faɗa wa junanmu cewa wato mu ɗalibai musamman na wannan ƙarshen zamanin da malamai da sauran gamagarin mutane ba mu da ahaliyar mu karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu ce bari mu fassara su da tsuran fahimtar larabcinmu hakanan alqur'ani ba mu da wannan ahaliyar wannan ayyuka malamai sun riga sun gama yin su ga baki daya saboda ka da hadisin da ka karanta abinda yake dole a kanka sai ka koma ga malaman musulunci masana hadisi musamman wanda suka shahara da sharhin hadisai sai a ji me suka ce sai a koma su Abu Sulaiman al-Khattabi sai Ibn al-Jawzi sai Ibn Hibban sai Nawawi sai Ibn al-Mulaqqin sai Ibn Hajar su Baji sai Ibn Abdul Barri su Aini su Shaukani da ire-iren su sai a ji me suka ce game da hadisan nan kamar da ayatul Qur'ani dole a koma ga su Imam Tabari a koma ga Ibn Kathir su Qurtubi Abu Abdullah a koma zuwa ga Hassan Shankidi a koma ga Sa'abu Sa'ud da su ga sunan burjik malamai na hadisi su Ibn Kathir na Qur'ani na tafsiri a ji me suka ce abinda suka ce din nan shine fassara ina fata mun gane wannan shine manhajin salaf jama'a ba a istiqlali kace wai kai ga fassarar ka ta kauce wa fassarar masana magabata cikin malaman sunna ba a karban wannan fassarar saboda haka bari mu ji tsakure daga wasu maganganu na wasu malaman musulunci me suke fassara irin waɗannan hadisan daga cikin alal misali al-Imam an-Nawawi yake cewa ɗaya daga cikin mutane guda biyu ne waɗannan yace imma usatun murtadduna anil istiqamati la anil islam bayi masu saban Allah waɗanda suka yi ridda daga tsayuwa akan tafarki madaidaici amma ba su ridda suka bar musulunci ba. Saboda haka masu sabo ne a wannan lokacin za a yi musu hukunci gurgurdan sabonsu. Wataƙila kuma daga baya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya cece su su shiga cikin alfarmarsa. Kaji mutum na farko, wato tawaga ta farko, fassara ta farko. Ta biyu kuma ya ce, ko kuma ya zama murtadduna ilal kufri haqiqatan, wanda suka yi ridda suka kuma kafirai kafirci na gaskiya, to da su ake. Abu Sulaiman al-Khattabi Allah ya gafarta masa, da yazo a cikin sharhin Bukhari sai yake cewa lam yartadda min as-sahabati ahad, sahabbai al-muhajiruna wal-ansar, ba a samu kwaya ɗaya daga cikinsu da ya ridda ba. Shi kuma annabi ya ce ne waɗanda suka yi ridda su ake magana. Ya ce wa inna martadda qaumun min jufatil a'rab mimman la nusrata lahu fid din, waɗanda aka san sun yi ridda su ne ƙauyawa daga cikin ƙeƙasassun ƙauyawa da suka shiga musulunci ɗin nan ba dan zuciyarsu ta natsu ba, irin wanda Allah yake cewa game da su, qalatul a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. To waɗannan a tarihin musulunci su ne aka sani cewa bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu suka ce to shikenan, dama iya musuluncin zamanin Muhammad ne ba za mu yi ba. Wasu suka ce za mu yi sallah ba za mu ba da zakka ba. Wasu suka ce za mu yi kaza ba za mu yi kaza ba. Sai na Abubakarin ya kullada mara yaki da su. Har wasu daga cikin sahabbai kamar Umar suna ganin bai dace a yakin ba. Amma Umar ya sai na Abubakar ya kafe cewa lalle sai an yake su. Har su Umar suka gane lalle gaskiya ce abin da yake fada. Kaga waɗannan su ne wanda aka samu sun yi ridda. Ba sahabbai mutanen Makka da mutanen Madina waɗanda ‘yan Shi’a suke harinsu da waɗannan hadisai ba. Haka a wani wuri Imamun Nawawi sai ya ƙara da cewa yake cewa inda aka ce kad baddalu ba'daka, akwai riwaya ta zo cewa kad baddalu ba'daka, sun kawo bid'a bayanka. Sai ya ce hadha inna hadha min mukhtalafa al-ulama fil murad bihi ala aqwali, wannan hadisi ya daga cikin hadisan da malamai suka yi sabani akan me ake nufi da shi, suka faɗi zantuttuka mabambanta. Ahaduha, ɗaya daga cikin zantuttukan, annal murada bihil munafiquna, waɗanda ake nufi su ne munafukai waɗanda ba su yi imani da zakatansu ba, sun yi imani ne da baka, kuma su ɗin Allah ya taɓa faɗa akan cewa sun yi imani suka yi ridda. Da Allah ya ce kad kafartum ba'da imanikum, kaga babu mamaki dan an ce su ake nufi, domin an same su da irin wannan matsalar ta ridda bayan sun furta imani. Malam Nawawi ya ci gaba da cewa wal murtadduna, da waɗanda suka yi ridda bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, fa yajuzu an yuhsharu bil ghurrati wat tahjili, to me yasa ranar alkiyama munafikai da murtaddan nan suka tashi a cikin tawagar musulmi, ba su fito a cikin tawagar kafirai kai tsaye ba, wanda wannan ya ba su dama su bi tawagar musulmai har zuwa wannan tabki. Sai a gun tabkin ne aka ware su, ko yace to da haka abu ne mai yiwuwa ya zama cewa a ranar alkiyama an tashe su da hasken fuska da hasken hannaye din nan. Saboda anan duniya suna yin alola, suna sallah tare da musulmai, ko mun gane. Yace da haka babu mamaki da an tashe su a wajen haka din. Fa yunadihimun nabi sallallahu alaihi wasallama, annabi ya ga tawagar su sai ya kiraye su ya ce ku zo gun tafki na. Fa yuqallahu laysa haula'i mimma wa'itta bihim, sai sannan sai aka gaya mai cewa waɗannan ba sa cikin waɗanda aka ma alƙawarin za a baka dama ka cece su, ba sa ciki. Nawawi ya sake ya dogo magana, sannan ya ce zance na biyu, annal murada man kana fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallama thumma irtadda ba'du, su ne waɗanda suka musulunta zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan suka yi ridda a bayan shi cikin waɗancan ƴan ƙauye kenan. Ya kawo magana ta uku ya ce su ne as-salisu ashabul ma'asi wal kaba'ir wal bida'i mimman mata ala tauhidi, yace su ne wanda suka yi saban Allah, wanda suka yi suka tafka tarkatarka cikin manyan zunubai, wanda suka yi bid'o'i amma sun mutu da tauhidi, ba su mutu kafirai ba. Mutum ne musulmi, wani ma shi ya kashe kanshi har yanzu sunan shi musulmi, wani sanda yake duniya dan ta'adda ne har yanzu sunan shi musulmi, wani babban kasurgun barawo ne, wani mashayin giya ne, wani mazinaci ne, wani dan luwadi ne, wani mai cin kudin gwamnati ne, wani mai cin kudin marayu ne, wani mai wasa da sallah ne, duk waɗannan har yanzu sunan su musulmai tunda sun yarda Allah ɗaya ne, amma masu saban Allah. Akwai kuma yan bid'a, sun ki kiro bid'a kaza, sun ki kiro tafarki kaza, sun ki aiki da sunna, amma dai suna nan da tauhidi cewa Allah shine ubangijinsu ko mahaliccinsu. Wasu sun bi tafarkin shi'anci, wasu sun bi tafarkin mu'tazila, wasu sun bi tafarkin bid'o'i irin na kadariya da makamantansu. Amma fil jumla dai har yanzu su musulmai ne. Nawawi ya ce waɗannan suna daga cikin waɗanda malamai suka ce su ake nufi a wannan wajen. Zama yanzu Allah bukatun yana fita fesba ya saba da irin wancan mugun nufi na yan shi'a, waɗannan namu jahilai da suke kokarin su daura hadisan nan akan manyan bayin Allah na gari. Bari mu ƙara da fassara wani malami guda ɗaya sai mu bar shi haka, sai a je a duba sauran. Duk inda ka bincika haka za ka tarar. Ibnu Abdul Barri a cikin ainihin wato a littafin shi At-Tamhid yake cewa kullu man ahadatha fid dini, duk wanda ya kirkiro bid'a a cikin addini, fa huwa min al-matrudina min al-haudi. Wannan suna cikin da za a kora daga tafkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ya kawo duk wata bid'a a cikin musulunci, bid'an khalqul qur'an, bid'an su kansu zagin sahabbai din, bid'o'i irin na dariqu, bid'o'i irin na maulidi, bid'o'i irin na kirkiro salatai a ce kuma ga wata falala ta ƙarya da aka jingina musu, da ire-iren waɗannan bid'o'i ga su nan mabambanta. Duk wanda ya kirkiro wannan bid'ar yana cikin waɗanda za a kora ranar alkiyama a bakin tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Da kanshi ma sai ya buga misali yace kal khawarij, kaman khawarija wanda suka bid'ar zubar da jinin musulmai da kafirta musulmai, war rawafid da ƴan shi'a masu zagin salaf, wasa'iri ashabil ahwa da duk wani mabiyin son zuciya. Yace wa kadha zalama, haka nan macuta, azzalimai barayi da ƴan fashi da masu sata da biro da duk wani da yake zalunta al'umma. Yace al musrifuna fil jawri, waɗanda suke kaiwa matuƙa wajen zalunci, wa tamsil haqqi da kayya kashin bayan gaskiya, wal mu'linuna bil kaba'ir da masu bayyana saban Allah. Irin wannan zamanin da muka kai a ce duk wani sabo za a yi shi, sai an je an yi shi live ko daga baya a gugutsira a saka shi akan Facebook, a saka shi a Twitter, a saka shi a TikTok, da wane ne da wane ne. Wannan ya daga cikin ilanin kabira, ko dai kai ka aikata ko kuma wani ya aikata a zo, wasu ma da sunan wai ana yada cewa abun ba kyau, wani ma sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jama'a kun ga irin bala'in da ke faruwa, kai ma mai yada barna ne. La yuhibbullahu jara bisu min alqawl, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullu su yake a koye barna saboda katta yadu, ba a so a ganta, ba a so a ji labarinta. Amma mu yanzu Allah Allah muke yi, me yake saurin yaduwa? Shine wani makafa, wato duk wani bidiyo wanda yake dauke da wata barna, an kama wani yayi kwartanci ko yayi sata ko ya saci waya a filin abin nan idi, ko a makabarta, ko ya cutar da wani, ko ya kwakula idan wani, ko yayi duk wani barna dai, to ita ce bidiyon da za ga ana ta share, har da ustazai, har da malamai, har da masu wa'azi. To duk wannan barna ne jama'a, ba ta barkin gaskiya bane. Kuma al-Imam Ibnu Abdur yake cewa da masu ilanin kabira, sawa'un wanda ya aikata ne ko mai zuwa ya bada labari ko ko mai sharing videos na kaba'ira, Allah ka tsare mu. Sai yace wa kullu ha'ula'i yukhafu alaihim an yakunu mimman unubi hadhal khabari, yace duk waɗannan ana jiye musu tsoro, wataƙila suna daga cikin waɗanda ake nufi da wannan hadisin. Duk waɗannan da kaji an ambata a nan, ana jiye musu tsoron ta yi da su ake gaba ɗaya. Kaga su malamai yanzu aƙalla mun kawo maganan malamai uku za su yi wakiltar sauran, su malamai ba su taɓa ɗaura waɗannan hadisai akan sahabbai ba. Amma wani mara arziki wanda bai san darajar kansa ba, wanda bai ma san ko shi an yadda da musuluncinsa ko ba yadda ba, da an faɗi wannan hadisin sai ya ce da sahabbai yake, ai an ce su ne suka canza, da za a tirke shi a ce ya kawo wani sahabi wanda ya bar addinin Allah ba zai iya kawowa ba. Allah ya tsare mu. To duk da yake fa a cikin wata riwaya a wadda take cikin littafin ainihin wato a Abu Ya'la wanda Ibn Hajar ya hassana ta tazo da riwaya cewa ta zo da lafazin cewa la yuraddanna alal haudi rijalun min mimman sahibani wara'ani za a tunkude a hana wasu zuwa tabki na wasu daga cikin mazaje mimman sahibani wanda suka rayu da ni wara'ani kuma suka gani to kaga duk da wannan zancen da yana na yadda muka fara a wata riwaya yace usai hadi wasu ƴan kadan cikin sahabbai na domin da aka zo gun tarifin sahabi za a ce ne duk wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi imani da shi ya mutu yana mumini ko da ridda ta ratsa wannan imanin nashi kaga a cikin wannan tarifin akwai mutanen ƙauyen can wanda wani so ɗaya ya taba garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka zo a matsayin tawaga ko da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo aikin hajjin bankwana da ire-iren waɗannan wuraren to anan kawai suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama imani bai shiga zukatansu yadda ya zauna daramdan ba to sai kuma suka samu kansu a cikin ridda wannan kuma ya tabbata a tarihance dan haka babu iskali game da haka wallahu ta'ala alam to wannan dai a take cike nan kware da gaske ina ƙara maimaitawa cewa jama'a mu shiga taitayin mu game da yiwa hadisai hawan kawara mutane su zama kamar wato irin abin da yake cewa sojojin baka a cikin karatun addini wato kawai surutu ne kawai suka iya kowa kawai ya dinfara hadisai ba tare da yana dogara da manyan malamai da suka fassara hadisan me suka ce ba kuma babu wani zamani da ya wofanta daga waɗannan malaman kowane zamani Allah ya huwace wannan zamani irin waɗannan malamai har zuwa yanzu da muke rayuwa akwai su idan kai mai harkar ilimi ne ko karatu ko bincike ka san su waye waɗannan malaman ka san littafan su idan ko har baka san waɗannan ba yanda cewa wannan harka ba harka ka bace ke ba harka ka bace Allah ka dare malam ya sake cewa an abi zarrin qala qultu ya rasulullah ma aniyatu alhaudi yace Abu Dharr yace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nace ya manzon Allah menene adadin kofuna tambulan na shar ruwan alhaud din nan kala sai mai yake yace wallazi nafsu muhammadin biyadi na rantsa da Allah wanda ran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke hannunsa la'aniyatu wallahi kofunan bakin wannan tabki aktharu min adadin nujumis sama'i wa kawakibiha sun fi yawa fiye da taurarin sama manyansu da kananansu ala fil laylatil muzlima yace ku saurara ku ji taurarin ina nufin masu fitowa a dare wanda yake babu farin wata kasan sun fi bayyana zaka gansu batsar ba iyaka yace al mushiya wanda kuma babu hadari hadari bai rufe su ba dare ne ba dararen farin wata ba ya riga yayi nisa sannan kuma babu hadari aniyatul jannati yace sannan kuma idan an shiga aljanna bayan waɗannan wanda za a sha a wajen aljanna yace suma man shariba minha lam yadhma akhira ma alayhi wanda duk ya sha ba zai ƙara yin ainihin wato a jinkishi ba iyakar lahirarsa wanda ba ta da iyaka yashkhubu fihi mizabani min aljanna yace akwai wato wasu indaro guda biyu waɗanda suke kwararo da ruwan daga cikin aljanna sune mabbabbagan ruwan man shariba minhu lam yadhma wanda ya sha ba zai ƙara jin kishi ba arduhu mithlu tulihi fadinsa daidai da tsayinsa ma baina amman ila aila kaman nisan daga amman zuwa Aila amma ita ce babban birnin Urdun a yanzu Aila kuma wani gari ne a Al-Aqaba a yace ma'uhu ashaddu bayadan min al-labani wa ahla min al-asal ruwan yafi haske fiye da nono dadin shi kuma yafi dadin zuma wannan hadisi ya cikin Sahih Muslim wannan ya tabbatar da abinda muka ji a baya na girman al'amarin wannan tafki shi yasa mai dosa hadisi suka nuna cewa babu wanda zai jira wani sai ka sha ka bani iyakar ta isa gabar duk yawan al'umma manzo Allah sai sun da su je wannan gaba babu wanda ya tarewa wani gabar da zai je ya diba ya sha sannan kuma kofunan ga sunan iya yawan mutane ba wanda zai ce kamar da yake alula masallaci da Allah gama ka ba ni buta babu wannan jira zaka an sadaka dauka ne ka sha iya abin da kake so ba tare da ka jira ba Allah ka sa mu sha to yanda kaga wannan hadisi ya kara mana wani karatu cewa akwai ruwan ha aljanna to shine al-kautsar kenan inna atina kal-kautsar shine ruwa da Allah madaukakin sarki ya bayo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na al-farmarsa da falalarsa amma a cikin aljanna shi kuma al-haud shi kuma shine kafin a shiga aljanna malamai sun yi sabani ma shin kafin a haura siradi ne ko sai bayan an haura wasu daga cikin malamai sun goyi bayan cewa sai an haura siradi ne saboda idan an haura siradi kamar Ibn Qayyim kenan a cikin Zadul Ma'ad yace idan an haura siradi shine zai fi dacewa da shan ruwa saboda wahalar da za a sha wajen haura siradi babu shakka za a ji kishi wani ya tafi da gudu wani ya haura da kyar wani an ya kushe shi wani da zaniya ya kai labari to da zaran an haura kuma sai ga tabkin nan sai a sha ruwansa yace amma wannan kuma bai hana a ce fadin shi ya kai ana iya ganin gabar shi kafin tabkin ba abin kafin al'arshin kafin siradin ba wallahu ta'ala a'lam babu ma ja'a fil ardi babun da yazo game da bayani akan al-ard wato bujiro da ayyuka an abi musa al-ash'ari qala daga musa al-ash'ari abdullah ibn qais radiyallahu anhu yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzon allah ya ce yu'radun nasu yawmal qiyamati thalatha arabatin za a bujiro da mutane ay musa assembly hazbi uku fa amma ardatani fajidalun wa ma'azir assembly na farko da za a yi da na biyu wanda anan za a fara tambayar mutane to za a yi ta jayayya ne za su yi ta mala'iku jayayya ne da kokarin kawo uzuri kamar da ka san mutum idan yayi wani laifi ko wasu masu kayan sarki sun kama shi karan farko da wuya ya ce kawai ya yadda sai ya fara jayayya da neman uzuri da sauransu ba haka wannan hadisin yace wa ammal ardatu thalisa amma na uku fa inda zalika tatiru suhufu fil aidi da lokacin ne za a zo a rarraba littattafai a watsa su tashi sama kowanne ya makale da hannun mai shi a wancan karo na farko da karo na biyu babu littattafan saboda haka suka fara musu sai a je a kawo littattafan kowa a makala mai nashi fa akhidhu bi yaminihi wa akhidhu bi shimalihi wani ya karba da damansa wani ya karba da hagunsa wannan hadisi al-Imam Tirmidhi ya ruwaito shi da Ibn Majah sai dai wannan hadisin dhaifi isnadin sa yana da rauni kamar yadda al-Imam Ash-Shaykh al-Albani ya bayyana a cikin takhrijin hadisin a takhrijin Sharh al-Bawiya na Ibn Abi al-Izzi al-Hanafi raunin kuma shine saboda al-Hasan al-Basri ne yake riwaya daga Abu Huraira shi kuma Hasan al-Basri ba su gamu da Abu Huraira ba bisa zance mafi inganci wasu kuma masu riwaya kamar yadda muka gani anan sai suka ruwaito shi daga Abu Musa maimakon Abu Huraira wannan kuma malamai suna ganin kuskure wallahu a'lam babul mizani wa hadithul bitaqa wa hadithul bitaqa babun da ke bayani akan sikelin au na alkiyama da kuma ambatan hadithul bitaqa wato hadisin kati wani dan kati da aka rubuta la ilaha illallah a jikinsa wanda ya rinjayi tarin littattafai masu dimbin yawa malam yace ana abdullahi ibn amrin daga sahabi abdullahi dan amr dan as sahabi dan sahabi Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace inna allaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khala'iqi yawmal qiyamati dalle Allah madaukakin sarki zai ceci wani bawa cikin bayi ranan alqiyama dukkanin halittu suna kallo fayanshuru alaihi 99 sijillan yadda abun ya faru shine za a bude littattafansa na zulbai guda 99 kullu sijillin mithlu maddil basari kowane littafi a ciki iya ganin idan mutum sun ba ya kulu sannan sai Allah ya ce ma wannan bawa atunkiru min hadha shay'an, duba kaga wannan littafin, akwai abin da kake ganin ba aikin ka bane aka rubuta maka, azalamaka katabatil hafizuna, bayina masu rubutu kiraman katibin, shin sun cutar da kai, sun zalunce ka? Fa yaqulu la, a'a ya Allah ba su zalunce ni ba, babu kuma abin da yake ciki wanda ba aiki na bane, dukkanin zunuban nan wannan bawa yace ya yadda ya aikata su. Yace la ya rab. Fa yaqulu, sai Allah ya ce masa, afalaka udhurun, to kana da wani defense da zaka bayar, kana da wani uzuri, me yasa zaka faɗi wani uzurin ka? Fa yaqulu la ya rab, ce wallahi ya Allah ban da wani uzuri, a riga an kure shi kawai. Fala hawla wala quwwata illa billah. Fa yaqulu, sai Allah ya ce mishi, bala, ka faɗi gaskiya, lalle baka da wani uzuri, amma inna laka indana hasanata, amma a wurinmu musu Allah kana da wani aikin lada kwaya ɗaya. Fa innahu la zulma alayka alyawm, kuma Allah ya yi alkawarin babu zalunci a yau din nan kamar yadda ba a zalunce ka ba a duniya. Fa yukhraju bitaqatun fiha la ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul, sai a fitar da wani card, wani kati guda, a cikin shi an rubuta cewa wannan bawa an yi recording ya faɗi cewa ina shaida babu sarki abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah, kuma ina shaida cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne kuma manzon sa, ya taɓa faɗan wannan kalma da tsarkin zuciyarsa da ikhlasin sa. Sai ya ce wannan shine aikin alkhairi. Fa yaqulu, da kan sai ya ce ya rab, sai ya ce uhdur wazanaka, sai Allah ya ce mishi je ka dauko scaling ka ka kawo, to kaji shin da aka ambaci scaling. Fa yaqulu ya rab ma hadhihi albitaqa, wannan takarda kuma me za ta yi, ma hadhihi sijillat, in an gwada ta da waɗannan littafai guda 99 me za ta yi? Fa qala, sai a ce mishi, Allah ya ce mishi, innaka la tuzlamu, ai na ce maka babu zalunci. Qala, mai riwaya yake cewa annabi ya ce, fa tuda usijillati sijillatu fi kiffatin wal bitaqatu fi kiffatin, ma'aunin dama yana da ainihin wato mazubi guda biyu, sikeli ne wanda yake da wajen aje abu guda biyu, sai a ɗebi waɗannan littafai guda 99 sai a sanya su a sikelin zunubai, sai a ɗauki wannan takarda kwaya ɗaya sai a sa ta a sikelin ɓangaren lada. Nabi ya ce fa tashatis sijillatu, sai waɗannan littattafai volume 99 sai suka zama ba su da nauyi, suka zama kamar karmani. Wa thaqulatil bitaqatu, sai wannan takarda kwaya ɗaya ta yi nauyi. Fala yathqulu ma'asmillahi shay'un, babu abin da ya isa ya nauyi ya fi nauyin sunan Allah. Daga nan sai wannan bawa ya tsira. Wannan hadisi yana cikin Sunan Tirmidhi da Ibn Majah da littafin Mustadrak na Abu Abdullahi al-Hakim na Sabuni da wasu wurare. Hadisi ne tabbatacce, yana tabbatar da adalcin Allah madaukakin sarki a wajen hisabi, yana tabbatar da kuma watin a shi kanshi ma'auni din. Sannan abu mafi girma da hadisi ke tabbatarwa shine falalar kalmar shahada, ka zama ko da yaushe kana tanadin kalmar shahada ka ingantacciya, kar kuma ka saki wani abu ya taba ta, kar ka sake gaje kai kanka sawarwari, ka dauko wata tarkatarka wadda karshe za ta lalata nagartar imaninka da la ilaha illallah. Wannan shine abu mafi muhimmanci da zaka rike, lafiyayyen imani, ingantacciyar aqida, ingantacciyar kalmar shahada, yadda za a buga a raya ka tabbatar ka mutu da ita, shine ma'anar wala tamutunna illa wa antum muslimun. To duk da aka kai aka dawo, duk da aka buga aka raya, to Allah ya so baka tsira. Kaga shine irin wannan misalin wani wanda jiba irin tarkatarkar da ya kwasa, amma saboda falalan la ilaha illallah, ingancin tauhidin sa yasa ya kai labari. Shi tauhidi mai tseratarwa ne, shi tauhidi wato kariya ce, garkuwa ce, za ta tseratar da bayi, ko dai tun anan taron alkiyama Allah ya tseratar da kai. ko kuma koda ka samu matsala a saka a cikin wuta saboda zanubanka Allah ka tsare mu to watan wata rana dai la ilaha illallah din nan dai ita ce lifeline dinka ita ce matsayarka za a zo a binciko a ce ku fito bayan an gama haura siradi kamar da su suka nuna an wasu sun fada masu matsaloli da fitintunu su kansu waɗanda suka tsira za su tsaya su ce ya Allah akwai mutanen mu a cikin waɗanda suka fada din nan fa wanda mun san su musulmai ne sai Allah ya ce to kulalu ba duk wanda ke da kalmar shahada lafiyayya yake da imani ko da misqala khardalin min zarratin min khardalin sai Allah ya ce a cece su tun daga nan a fara cita a fito da su daga karkashin sirani da suka fada wuta a cikin wuta bayan an je an shigar da mutane masu laifuffuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo ya cece wasu qur'ani ya cita shahidai su cita annabawa su cita suratul baqara ali imrana duk za su yi ceto yara kanana da suka mutu za su yi ceto kaza da kaza don an gama Allah da kanshi zai yi ceto kuma duk waɗanda za a cita din nan masu kalmar shahada ne saboda ka ya kai dan uwa yi kokari idan baka musulunta ba ka musulunta kamar kalmar shahada idan kuma kai musulmi ne to ka alkinta kalmar shahadar ka kuma ka ci gaba da ayyukan kirki waɗanda su ne suke ba kalmar shahada ƙarfin ta zauna kar ka ce wai kai kalmar shahada kadai da haka ba sai kai komai ba kana jira ka samu irin abin da wannan ya samu to ƙarshe za ka iya lalata kalmar shahadar baka san ka lalata ta ba shine ma'ana hadisin mu'adu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kar ka je ka ga mutane hasdis shintake har su bata kalmar shahadarsu ina fata mun gane babu awwalil umami hisaban babin da ke bayani akan suwaye farkon al'ummar da za a fara wa hisabi idan an taru a taron alkiyama al'ummomin farko da na ƙarshe kowace al'umma da annabinta yawma nad'u kulli ummatin bi imamihim kowace kullu unasin ko bi imamihim an tara mutane kowa da jagoransu to suwaye waɗanda za a fara musu hisabi to mu dinnan al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamu samu wannan falalar yana daga cikin khasa'is na al'umman manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama gashi dai mu ne karshe kamar da hadisin ya faɗa daga ibnu abbasin Allah ya ƙara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallama qala nahnu akhirul umam annabi ya ce mu ne karshen al'ummomi wa awwalu man yuhasab amma mu za a wa alfarma saboda daraja da daukakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai a ce bari a fara yi wa al'ummarsa hisabi ainal ummatu al'ummiyatu wa nabiha yuqalu za a zo a yi shela a taron alkiyama a ce ina wannan al'ummar da ba mai rubutu ba ce ita da kuma annabinta wallazi ba asafil ummiyina rasulan minhum kenan sai a kirayi wannan al'umma fa nahnu al-akhiruna annabi ya ce mu ne na ƙarshe a jeren giya al'umma sannan al-awwaluna mu ne kuma na farko a hisabi kaga nan kuma bayan an gama hisabin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su ne na farko a shiga aljanna za a je a yi dafifi a kofar aljanna duk wanda aka bashi tikitin cewa ya tsira to sai ya tafi gun aljanna kofar aljanna yana farin ciki to ita aljanna kamar yadda Allah ya faɗa wasiqal ladina taqaw ila aljannati zumara hatta idza ma ja'uha zaka ji an ce wa futihat abwabuha to wannan wawun da aka ƙara kaga da ake magana yan wuta aka wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ma ja'uha futihat su da sun je babu wani wawun za su rike ta a bude kawai fayam kawai sai su ta aukawa Allah ka dare mu amma yan aljanna za a zo a yi dafifi a cika farfajiyar kofar aljanna kawai tana rufe mala'iku ba su bude ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da kanshi ya zo gaba ya kirayi al'ummarsa sun zo gaba gabaki daya sannan sai ya je sai ya kwankwasa mala'iku su ce waye nan sai ya ce ni ne wane ni ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na zo ne a bude mu sai su ce kai gaskiya ya kai badadiyan Allah dama kai kadai aka ce a budewa umarin da aka bamu shine cewa kar mu budewa kowa sai ka zo ka bada wannan wato kaman kai commissioning din aljanna kenan da haka manzo Allah sai ya zama shi dai je commissioning din aljanna ya bude kuma shine farkon shiga sannan al'ummar shi kuma su biyo baya kuma su ma al aqrab fal aqrab ko ba gaskiya ba yana budewa to na farkon nan su ne su Abubakar su Umar su Khadija su Hassan su Husaini su Aisha su Fatima su Khadija su Hafsa waɗannan da kake jawo shin su dinnan su ne dai akan gaba ya kai sakare su ne akan gaba tukunna sannan na bayan su sannan na bayan su sannan fa a zo kan kolaye sauran mu Allah ka sa mu na ciki wanda baka da wata martaba illa banda kasancewa ka kai ɗaya daga cikin al'umma manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam da haka wallahi jama'a mu tashi ne malahifa ne malahira ita akwai garanti game da ita indai ka ne ba indai kai abin da Allah ya ce to zaka samu kai imani kai aiki na gari a wannan rayuwa ta Najeriya jama'a idan mutum bai nemi aljanna ba to ai ya shiga matsala ai sai a zo ayi bawan bawan karatun dan kama ana wannan tarkatarka a kasan nan al'amura gaba ɗaya sun zama ga yadda suke kuma ka zo ka ƙin imani ka ƙi bautar Allah ka ƙi sallah ka ƙi tsaida tauhidi ka ƙi tsaida addini ka je ka mutu cikin matsala to zaka shiga matsala babba kuwa gara ka yi abinda idan ka mutu kamar da annabi yake cewa aka dauko mun karanta a baya za a dauko ɗaya daga cikin ashaddun nasi bu'san fid dunya min ahlil janna wanda ka san ya fi kowa talauci ka tuna wanda ka san mutumin da ya fi kowa talauci daga cikin waɗanda Allah ya musarbo suka samu aljanna Allah ka samu na cikin su nabi yace idan aka dauko shi sai a dan tsoma shi tsome kawai za a mai a cikin aljanna kawai a fito da shi sai a ce mishi ka taba shan wata wahala ba zai taba tuna duk wata wahalar duniyar nan ko a zamanin waye rayuwa a Najeriya ba Allah bai taba tunawa ba da haka zai ce ma marrabiya sharrun qattu ce da dai ni ban taba jin wahala ba sai ka samu ka shiga cikin wannan tawaga Allah ka tsare mu wannan hadisi yana tabbatar da falalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar alkiyama da kuma falalar al'ummar sa da cewa su ne za su fara shiga aljanna to kaga aljanna in mutane suka fara shiga kaga sai iya abinda suka kwasa iya sarran su kenan da haka mutane su kama gidaje da anguwanni da garuruwa duk wani kayan alfarma wasu ma aka ce hasi ta hadama wanda ka san dan adam yana daga cikin dabi'ar sa wani ya samu wani gari gaba da estate ya ce dukkanin nashi wani ya ga wata dogo plaza ya ce dukkanin kasuwa ta shi kuma haka ba mutane su ta yin dai abu to har za su yi su gama ba zai kare ba Allah ka samu dace sai malam ya sake cewa babu ahlil fatara sai bayani akan ahlul fatara wato waɗanda suka rayu a zamanin da ba saƙon wani annabi bai kai musu ba sun mutu a sun rayu sun mutu bayan shudewa wani annabi saƙon annabin da ya shude bai kai musu ba ko ba su riski saƙon annabin da ya zo a bayan shi ba su ake ce ma ahlul fatara to ya za a yi da su ranar alkiyama shine za mu zikira daga wannan hadisi na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam malam yace anil aswad ibn sari' wannan al-aswad ibn sari' anan muka fara jin hadisin sa al-aswad ibn sari' ibn himyar daga cikin mutanen kasar Yaman ne waɗanda suka zo suka musulunta mawaki ne cikin mashahuran mawaka a zamanin jahiliya kuma shine farkon wanda ya fara wa'azi a cikin sahabbai irin wa'azi da ake yi na kissa a masallacin Basra ya rasu a zamanin halifancin Muawiya dan Abu Sufyan a zamanin halifancin Muawiya kamar da wasu suka fada wasu kuma suka ce a ƙarshen halifancin Sayyidina Ali to kaga dai lokacin ne dan ya rasu ne a cikin shekara ta 42 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka kashe Sayyidina Uthman radiyallahu anhu wannan mutumin shine yana daya daga cikin wanda suka gudu suka bar Madina yace ba zai iya zama a garin da bala'i ya kai a kwantar da sahabi cikin manyan sahabbai ai mishi yankan rago yace ba zai iya rayuwa a wannan garin ba shine ya kwashe iyalan shi gaba daya ya gure kuma kasar Basra a can ya karasa rayuwar shi Allah ya gafarta mishi Allah ya kara masa yarda shine ke mana riwaya wannan hadisi da yake cewa annan nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace arba'atun yawmal qiyamati wasu mutane guda hudu ranar alkiyama ga hukuncinsu rajulun asammu la yasma'u shay'a mutumin da ya rayu a duniya kurma
bai jin komai, bai san karatun addini ba, bai san hadisai ba, kurma ne shi. Wa rajulun ahmaqu, da wanda ya rayu a duniya a matsayin mahaukaci, bai da hankali, an haife shi da hauka, ko daga baya ta bujuro mishi da haka, bai da hankali na tamyizi. Wa rajulun harimun, da wanda musulunci ya riske shi alhalin yana tsoho takwarkwashashe, ya riga ya yi luzin hankalinsa. Wa rajulun mata fi fataratin, da wanda ya mutu a lokacin kamfan annabawa, waɗannan ya za a yi musu ranar alkiyama. Annabi ya ce fa amal asammu, shi wannan kurma fa ya kulu rabb, sai ya ce ya Allah, laqad ja'a al-islamu wa ma asma'u shay'a, ni fa na wayi gari na ga ana musulunci amma ba na jin komai. Wa amal ahmaqu fa ya kulu, wannan mahaukaci kuma sai ya ce ya rabb, ya Allah, laqad ja'a al-islamu was-sibyanu yahdhifuni bil ba'ri, ni fa mahaukaci ne a cikin gari, musulunci ya riske ni, yara suna bi na suna mini ihu, suna jifa na da kashin dabbobi. Wa amal harimu, shi kuma wannan tsoho da ya riga ya tsufa, fa ya kulu sai ya ce laqad ja'a al-islamu wa ma aqilu shay'an, musulunci ya zo na riga hankali na ya tawaya, ban san me nake yi ba. Wa man amirhu wani kisu fil kharqi. Wa amal mazimata fi fatrati, wanda ya mutu a lokacin ahlul fatra, fa ya kulu sai ya ce rabbi ma atani laka rasulun, ni dai iya rayuwata ba kurma bane, iya rayuwata ba mahaukaci bane, iya rayuwata ba tsoho bane wanda bai san inda hankalin shi yake ba, amma mu dai bamu taba jin labarin wani manzanka ba. Fa ya khudhu mawathiqahum la yuti annahu, anan Allah zai sa su rantse cewa ai su wallahi inda a duniya suna cikin halin yanayi kyakkyawa sahihi, da ba abinda zai hana su yin imani. Shikenan sai Allah ya ce to ba komai. Fa yursilu ilaihim anidkhul janna anidkhul nar, daga nan sai aiko wani malaika a ce ina mahaukatan nan a duniya, su ce ga mu, ina kurame, su ce ga mu, ina waɗanda suke tsofaffi ne sanda musulunci ya riske su, ga mu, ina alfatara, ga mu. Sai a ce to Allah ya ce a gaya muku ku tashi ku bi kafirai da munafikai ku tafi wuta. Kala ya riwaya yake cewa sai Annabi ya ce wallazi nafsu muhammadin biyadi, na rantse da ran Allah, da ran da Allah wanda ran Muhammadu ke hannunsa sallallahu alaihi wasallama, law dakhaluha lakanat alaihim bardan wa salama, da sun shiga babu abinda za su ji illa sanyi da aminci. A riwaya cikakkiya ta Imam Muhammad ibn Hanbal, sai wasu su tafi su ce bari su je wuta, sai wasu kuma su tsaya su kangare su ce ya za mu tafi wuta, mu ba mana adalci ba. Shikenan wannan shine iya assignment ɗinsu, su iya test ɗinsu kenan. Sai ce to kaga waɗannan da suka tafi suka ce bari su je wutan nan, wannan su ne waɗanda a duniya inda annabawa sun riske su, inda da hankalinsu, inda da tamyizinsu, to za su yi imani. Ku kuma da kuka ce ba za mu je ba, wannan yana irin ɗabi'a da za ku yi a duniya ko da lafiyar ku lau kangara, in annabawa sun zo ba za ku ba. Da yake isnadin hadisin shi, wannan riwaya isnadin dhaifi ne, amma hadisi ne hasan tabbatacce. Al-Imamu Ibn Abi Asim ya ruwaito shi, haka na Ahmad Ibn Hanbal, haka na Imam Tabarani a cikin Al-Mujam Al-Kabir, haka nan Bazzar a cikin musnadinsa, haka Ibn Hibbana, dukkanin su ruwaito shi. Raunin da ke ciki shine wani inqita'i da ke tsakanin Qatada da Al-Ahnaf Ibn Qais, wanda shike riwaya daga sahabin. Idan kana son ganin ƙarin bayani game da ingancin riwayan, sai kuma littafin Ash-Shaykh al-Albani, Allah ya gafarta masa, Silsilatu Sahiha, lamba hadisi na 1434, Ash-Shaykh al-Albani ya takarijin riwayoyin ya tabbatar da ingancin su. Wallahu ta'ala a'lam. Saboda wannan shine abin da za a yi da mutane masu irin waɗannan kamannin, kuma su irin waɗannan yanayin. Ba wai za a ce shikenan su ba su da taklifi. Alhamdulillah. A duniya rahimakumullah, kuma a lahira ba a san yanda za a yi da su ba, hadisai sun ba da labarin yanda za a yi da su. To kada wani ya ce to ya za a yi musu haka, Allah shi ya mallake su, bayinsa ne shi ya halicce su, kuma ya ga daman yin haka da su a matsayinka na bawa, ba ka da ƴancin kai questioning authority Allah. La yus'alu amma yuf'alu wa hum yus'alu, fa'alun amma yaf'alu, ko la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, kuma shi fa'alun ne lima yurid, Allah mai aikata abin da ya so ne, kuma yace ba a tambaye shi game da abin da yake aikatawa, su bayi su ne ababan tambaya game da abin da suke aikatawa. Wallahul musta'an. Ya gama da wannan fasali da ke bayani akan ainihin wato sifatul qiyama. Sai Allah ka yace al-fasl as-salis ahadithu fil jannati wan nari. Wasu hadifaiya da suka zo akan bayani game da wuta da kuma bayani game da aljanna, ga bayani game da aljanna da kuma bayani game da wuta. Bari mu karanta koda hadisi guda ɗaya ne kafin lokacin ya karasa, da yace babu hujibatil jannatu bil makarih. Babin da ke bayani akan cewa an kewaye wuta da ababan, an kewaye aljanna da ababan kyama. Annabi Hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala hujibatin naru bishahwat hujibatil jannatu bil makari. Nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi na Bukhari da Muslim yake cewa an kewaye wuta da ababan sha'awa, ita kuma aljanna an kewaye ta da ababan kyama, ababan tsoro da wahala. Wannan hadisi yana daga cikin Jawami'ul Kalim na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato gundarin zanci. Yana kuma bayyana abin da ke cikin musulunci na zargin biyewa sha'awa, da kuma duk abin da rai zai zama yana sha'awarsa wanda shara'a ba ta yarda da shi ba, da kuma kwadaitarwa zuwa ga da'a, da kuma nuna cewa da'a su ne ababe waɗanda a ɗabi'ance zuciya na ƙinsu, kamar yadda kuma saɓon Allah ababe ne wanda a ɗabi'ance sha'awa sha'awa ne, sha'awa sha'awan zuciya ne. Don a jarabce ka sai aka haramta maka waɗancan na sha'awar zuciya, aka wajabta maka waɗannan waɗanda a cikinsa akwai jin damuwa da ƙi. A ɗabi'a ɗan adam bai so a ce ya ɗibi dukiyar shi ya bayar, sai aka wajabta maka zakka, aka wajabta maka biyayyar iyaye, aka wajabta maka sadaka, aka sunnantar maka da taimakon talakawa da gajiyayyu. A ɗabi'ance lokacin bacci da asubahi wani lokaci ne ɗan adam yake so ya samu ya huta, baccin ya fi daɗi, sai aka ce ka tashi kai sallah. In ka tashi sai ka yi alola, ko da ruwan sanyi za ka yi, ko da mai dai akwai wahala a tashi a fito, ruwa sanyi iska hunturu ba a fasa. Hakanan aka ce shugabanni a musu biyayya, wanda a ɗabi'ance ana so a saba musu duk abin da suka amince musu da martani, sai aka ce a musu biyayya. Haka iyaye, haka malamai, haka duk wanda gaba da kai. Aka waru wani wata aka ce ba cin abinci da rana, azumi za a yi, wajibi ne, farilla ne. Aka ce ka ɗauki maƙudan kuɗi ka je ka yi aikin haji. Kuɗinka yanzu aikin haji ya wuce miliyan uku. Kuɗi ne wanda hard earned money, ka sha wahala ka neme su, wani ma sai da ya ci bashi, wani ma sai da ya ashariya kafin a biya shi bashin shi, wani sai da ya dako, ya kwadago, ya noma, ya kiwo, ya kasuwanci, ya kaza. Aka ce kuma ka ɗiba ka je ka yi guzuri ka je ka yi aikin haji. Idan ka je aikin hajin nan, wanda yake haji ya sani, kwanaki biyar din nan daga ranar tarbiyya zuwa ranar 12 ko 13 ga wata, duk wani da yake cewa alhaji sai an yi haja-haja da shi, sai ya fita hayyacin shi. Kai sai kaga wasu ma suna tsine albarka ga wanda suka biya musu Makka. Irin tsobi da aka biya musu Makka nan, ya ji wahala, ya ji wahala, ya kashi a jikin shi, ya kwana a waje Amina, ya rasa ina ne tantinsu, zai gaje na Allah isa, tsakanina da ɗana wane, Allah isa ban yafe mushi. Alhalin ba Makka aka kawo shi bai soke farilla ba, amma in ya ji wahala zai gashi ta tashi akai. To aiki ne mai matukar wahala, shi sai yake da yawan lada. Aka ce a je a yi. Haka Umara, haka aka ce ka ɗaya ka koyi kata Alkurani, jibairin wahalar da za ka sha. Kai ta kaita biya, wani sai ya biya kafa 50 bai hada tashi ba. Sannan kuma daga nan haka bar duniya, ka haɗu da aiki kenan na alkin tahaddan nan. Kullun tilawa, kullun saurare, kullun kaza, duk wahala ne. Duk aiki ne na wahala, amma yana da alfanunsa. Na filfiri ne, sadakoki ne, ayyuka ne na jin kai, ayyuka ne na alkhairi, duka haka suke. A ɗayan ɓangaren kuma, jibe yadda rai yake son ababen banza, inda an zauna za a fara gulma, za a kowa yana daɗi a ran shawwa, bari mu yi gulmawa ne. Yana jin daɗi za a yi gulmawa ne. Amma sanda zai tasbihi yana jin wani nauyi a rayuwarsa, wani sai zo zai dauki alkurani sai ya ji shedan ya sabbada shi bai so yayi yana so ya sadaka a cikin zuciyarsa amma shedan na ce mishi a talauci fa talauci a shedanu yaidukumul faqara da san da rayuwa na aikin alfasha me yin aikin alfashan yana jin dadi da san da rayuwa na aiki na zina ko na caca ko na shan giya masu yin suna yi ne dama abinda suke kiran sunan abin sunan shi jin dadin duniya duk wani aikin barna da ake ana yin shi ne da sunan ana more duniya fasara da ake mai kenan ko idan za a je wani taron party ko rawa me ake so ai an je ne a more a rakashe a sharholiyanci wadannan sune huffatin naru bishahawati ababan da rai yake da sha'awar su su aka kewaye ainihin wato abin ga wuta da su wannan na ganin bari mu kwana anan idan mun sai mu saki farawa kawai daga farkon wannan babi na al-faslu thalis sai kuma mu je mu tattaunawa waɗannan abubuwa jama'a mu ga cewa ga sunan haka suke a cikin rayuwar mu zamu zo mu ji hadisi wanda zai ce da aka halicce ma aljanna aka tura mala'iku suka je suka gani suka dawo Allah ya ce musu me ya comment din ku me ta'alikin ku suka ce ai duk wanda ya san labarin wannan aljanna to duk yadda zai yi wallahi sai ya san da zai shige ta sai aka ce to ku je ku ƙara gani kuma yanzu sai suka ga an kewaye ta da ababai masu wahala din nan sai suka dawo jikinsu yayi sanyi sai aka ce me kuka gani suka ce kai zai wuya wani ya samu ba gaskiya sai dai wanda ka kamu shi rahama kawai ya Allah saboda wannan ababan kyamun da aka kewaye su dan adam yana guje ma duk abin da zai ji kyama ire-iren waɗannan ba zai dinga yi ba kamar da ka gani dai yanzu yanzu ne zai iya wuri yana shafa wayarsa amma ba zai iya ɗaukar minti 30 ya karanta mushafinsa ba wanda zai samu lada da wanda ƙarshe mafi sauki shine kawai asarar lokacinsa da asarar datarsa amma ya fi son ya yi waɗannan na asarar ya wuni yana yi fiye da yin wancan abin da lokaci ƙanƙani in ya ce alif lam mim nabi ya ce lada 30 harafi uku Allah ubangiji ya tsare mu Allah ya gafarta mana Allah ya sa kuma mu dawo cikin hayyacin mu mu yi abin da zai amfane mu mu guje wa abin da ya cutar da mu sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah.